sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Har yanzu dai Hanifa Kabir Isa ce tare da Baba Yakubu Makidi da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Litinin 21 ga watan Yuli 2021. Bayan labaran duniya za a ji matakan da al'ummar da ke zaune a kudu maso yammacin Najeriya ke ganin ya kamata a dauka domin shawo kan ayyukan ta'addanci a ƙasar.
Idan an buta barawo sai a buta mabisawo. Maganar gaskiya Fulani ya kamata su dakatar da irin wannan ta'asa da suke yi domin 90% Fulani ne su da wannan aiki.
Za kuma a je da kungiyar kabilar Ibo ta Ohanaeze Ndigbo ta ƙara jaddada goyon bayan nisan ta kansu da ayyukan kungiyar IPOP masu fafutukar kafar kasar Biafra da gwamnonin kudu maso gabas suka yi. Kamar kowace ranar Litinin, Sani Malumfashi yana tafe da rahoto na musamman. Muna kuma dauke da labarin wasanni, amma kafin nan ga Baba Yakubu da labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Hukumomi sun faɗa yau Litinin cewa kusan mutane 6000 da suka arkewa tashin hankalin mayakan jihadi a shekarar 2015 a garin Baruwa da ke kudu maso gabashin Niger a yankin Difa sun koma a gidajensu. Su ne rukunin farko da suka fara komawa gida a cikin shirin mayar da mutane gidajensu a ƙauyuka da garuruwa 19 a yankin da ya sha fama da ayyukan 'yan jihadin daga makwabciya Najeriya. Mutane 5,935 sun koma gidajensu 1,187 ne da sauransu a jiya Lahadi a garin Baruwa mai yawan al'umma da suka kai 15,000 a kusa da tafkin Chadi, inji wani babban jami'i a yankin Difa. Gabaki daya ana sa ran tsakanin mutane 8,000 zuwa 10,000 ne za su koma Baruwa. Talbijin kasar ya nuna hotunan motocin da kun kaya kusan 20 dauke da abinci da ruwa da gadaje da kayan gine-gine. Kana mutanen da ke komawa gidan suna saman motocin yayin da suka isa garin Baruwa. Yau Litinin sabon zababben shugaban Iran mai tsaurin ra'ayi Ibrahim Raisi ya ce ba zai tattauna akan takaita shirin makaman Iran masu linzami, kana ba zai daina bada gudunmuwa ga rundunar mayakan yankin ba. Bugu da ƙari, Raisi ya faɗa wa manema labarai a Tehran cewa ba zai gana da shugaban Amurka Joe Biden ba a kokarin da Amurka take yi ta koma cikin yarjejeniyar ƙasa da ƙasa ta shekarar 2015 da ke hana Iran kera makaman nukiliya. Tsohuwar gwamnatin Trump ta ce yarjejeniyar nukiliyar ba ta da tsauri sosai, a don haka ta fidda Amurka daga yarjejeniyar a shekaru uku da suka gabata, yayin da ta ƙara wasu takunkumai da ke cikas ga tattalin arzikin Iran. A taron manema labaransa na farko bayan ya yi nasara a zaben shugaban ƙasa a makon da ya gabata, Raisi ya kira kansa da mai kare haƙƙin bil'adama yayin da aka masa tambaya ko shin yana da hannu a kisan mutane 5,000 a shekarar 1988. Prime Minister Spain Pedro Sanchez ya faɗa a yau Litinin cewa zai afuwa ga fursunoni 9 na 'yan awarin yankin Catalonia da ake zargin su da taka rawa a zaben neman 'yancin yankin na Catalonia. Ya ba da sanarwar ne a wani jawabi da ya yi a babban birnin yankin Barcelona a kan makomar yankin. Sanchez ya ce majalisar zartarwarsa za ta tabbatar da afuwan a gobe Talata idan Allah ya kai mu. 'Yan awarin 12 ne aka yanke musu hukuncin zaman gidan yari na lokaci mai tsawo saboda rawar da suka taka a zaben raba gardama na neman ɓallewa a shekarar 2017. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yau Litinin wakilin Amurka na musamman a Koriya ta Arewa ya ba da tayin ganawa da Pyongyang a ko'ina a kodayaushe ba tare da gindaye wasu sharuɗa ba, ganawar da ba taɓa yi ba tsakanin gwamnatin Biden da ƙasar mai makaman nukiliya. Kalaman na Sun Kim na zuwa ne bayan da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya mai da martanin farko a makon da ya gabata akan yadda Washington za ta tinkari batun ƙasar da ta ce Pyongyang ta shirya wa tattaunawa da kuma arangama. A baya gwamnatin Biden ta yi alkawarin daukar matakai masu yiwuwa da kuma da daidaitawa ciki har da tattaunawar diplomasiya akan kasar mai fama da talauci domin ta janye daga haramtaccen shirinta na kera makaman nukiliya da masu linzami. muna sa ran jamhuriyar demokradiyyar Koriya ta Arewa za ta bada haɗin kai ga buƙatar mu da kuma ta yin ganawa da muka bada a ko ina a ko da yaushe ba tare da wasu sharuɗa ba. Wakilin Amurka Kim yana faɗa a wata ziyarar kwanaki biyar zuwa Koriya ta Kudu mai ƙawance da Washington. A ƙarshe, shugaban hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya Filippo Grandi ya ce tsarin 'yan gudun hijira Amurka ya lalace, a don haka hukumarsa za ta taimaka wa farfaɗo da tsarin a hankula domin ƙara inganta tsarin kana ya zama tsari mai amfani ga bakin haure. A wata hira da muryar Amurka, Grandi ya ce irin wannan sauyin gagarumin aiki ne da zai ɗauki shekaru da dama kafin a yi nasara, amma ya ce ya samu ƙwarin gwiwa daga matakan da gwamnatin Biden ke ɗauka. Bayan yanke adadi mai yawa na 'yan gudun hijira da za a tsagudanta su a Amurka da gwamnatin Trump ta yi. Adadi mafi yawa na 'yan gudun hijira da aka tsagudanta su a Amurka a shekarar 2016 sun kai 80,000, amma adadin ya ragu ainihin zuwa 18,000 a shekarar 2020. Gwamnatin Biden ta kuma ƙara yawan karɓar 'yan gudun hijira zuwa 62,500 a wannan shekara da kuma nufin ƙara adadin zuwa 125,000 nan gaba.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni. Yayin da ake ci gaba da yin Allah wadai da kalaman mai ikirarin kara 'yancin Yarbawa sanda Igaho yayi na cewa Fulani su fice daga yankin na Yarbawa, shugabannin Hausawa da Fulani suna jan hankalin al'umman su mazauna kudancin da kada su dauki doka a hannunsu kuma su guji shiga ayyukan ta'addanci. Ga baban gida Jibrin dauke da rahoton.
A inda wa'adin da sanda Igaho mai ikirarin kare 'yancin Yarbawa ya dauka a Fulani na fita daga yankin kudu maso yammacin Najeriya ke cika a yau. Kawai yanzu dai babu wani labarin tashin hankali a yankin yammacin kasar, musamman ma dai a Birane. Rahotanni daga sassa daban-daban na birnin Lagos dai sun tabbatar cewa babu tashin hankali, sai dai a inda ake ci gaba da zaman yanayi na zulumi a yankin. Al'ummomin Hausawa da Fulani na ci gaba da jan hankalin makiyaya da su guji shiga harkokin ta'addanci, a maimakon haka su kasance masu bin doka da oda domin samun zaman lafiya a kasar baki daya. Ga dai rayuwar wasu 'yan arewacin Najeriya da ji ta bakin su akan wannan dambarwa da Fulani makiyaya da kuma manoma ko 'yan kasa.
To idan an bi ta barawo sai a bi ta mabisawo. A maganar gaskiya Fulani ya kamata su dakatar da irin wannan ta'asa da suke yi, domin 90% Fulani ne suke wannan aiki. Da haka ya kamata su Fulani makiyaya da Fulani na gari ya kamata su yi wa waɗancan Fulani 'yan ta'adda magana, ko kuma su fito su ƙalubalance su. Magana na gaskiya, bai kamata a ce ƙato da gora ko Hausawa ko waɗansu ƙabilu ne suke yi ba. Su Fulani da kansu su fito su fuskanci Fulani 'yan uwansu wajen tinkararsu, nuna bakin ciki da wannan abin da yake faruwa, domin wannan abubuwan da suke faruwa ba karamin bala'i ba ne. Mun yadda an samu matsaloli a baya tsakanin manoma da Fulani, ba manomi wato Hausawa wa ko kuma 'yan arewa, da na ce Hausawa 'yan arewa gaba ɗaya nake nufi, domin a gurin 'yan kudu dukkan ɗan arewa Bahaushe ne. To an samu matsala tsakanin manoma Hausawa da Fulani, na faɗa me ya kawo a ringa kinafin, me ya shigo da kinafin ciki. Kaga wannan kinafin da ake yi, wannan shine a buɗe mutane wuta, wannan babban bala'in su ne gaskiyar magana suka rubuta wuta wannan masifa.
To lallai a saurata ka masu burki, saboda wannan abin zai kawo rikici ga duka sama gaba, ba wai ga yankin kasar Yarbawan gaba daya. Gaskiya a matsayin mu na shugabanni kuma masu wada a wannan yankin na Fulani, ya kamata ce hukumar kidan gwamnatin tare da wannan ba na kungiya bane, ko wannan ba za ta magani wannan abu. Tunda wannan abu ya shiga hannun manyan hukumar shigan gwamnati, tunda gwamnati suna ganin wannan abu yana faruwa, kuma sai sun yi magana. Ta gwamnatin tare ya kamata fito ta magana da kan wannan abu na gaggawa, tun ga mawai ya lalace. Ba haka ina kira ga su gwamnati lallai ta sauri ta magana kan wannan abu, saboda a samu a kashe wannan wutan tun wutan ba ta ruru ba. Allah kyauta.
Yanzu dai a inda jama'a ke jiran matakan da gwamnati za ta dauka na dawo da doka da oda a sassan kasar daban-daban. Fatan jama'a shine na ganin Najeriya ta samu kanta cikin kwanciyar hankali da kuma lumana. Babangida, Jibrin, Murya, Amurka daga Najeriya.
To a gaida Malam Babangida, Har yanzu dangane da harkokin tsaro da kuma neman haɗin kan ƙasa, ƙungiyar kabilar Ibo ta Ohanaeze Ndigbo ta jaddada muhimmancin kasancewar 'yan kabilan ƙasar a Najeriya, tare da bada goyon baya da nesanta kansu da gwamnonin kudu maso gabas suka yi daga ayyukan haramtacciyar ƙungiyar IPOP da ke fafutukar ɓallewa daga Najeriya. Ga rahoton Alfonso Okoro Igwe.
Ƙungiyar kabilar Ibo ta Ohanaeze Ndigbo ta jaddada muhimmancin kasancewar 'yan kabilar Ibo a ƙasar Najeriya, tare da bada goyon bayansu ga nesanta kansu da gwamnonin kudu maso gabas suka yi daga ayyukan haramtacciyar ƙungiyar IPOB da ke fafutukar ɓallewa daga Najeriya. A wata hira da sashen Hausa na muryar Amurka, kakakin wannan kungiyar Chief Alex Obunna ya bayyana matsayin kungiyar akan batun ficewa ko kuma ci gaba da kasancewa a ƙarƙashin tutar Najeriya.
The position of Ohanaeze is very clear. In order for Nigeria to guarantee equity, fairness, it is better, far better.
Yace matsayin kungiyar Ohanaeze Ndigbo yana nan sarai sosai. Mun yarda da kasancewa haɗaɗɗiyar Najeriya guda da ke tabbatar da raba daidai da kuma adalci. Ya fi dacewa nesa ba kusa ba a kasance a wurin da ya fi sarari da daɗin walwala. Ko da ma an samu hanyar dunkula Afirka ta yamma baki ɗaya a ƙarƙashin mulkin Najeriya, hakan ya fi dace mana. Saboda haka, kasancewa inda ya fi sarari zai fi bunƙasa harkokinmu da wanzuwarmu. A ranar Asabar ɗin nan da ta gabata ne gwamnonin kudu maso gabas suka gudanar da wani muhimmin taro a Enugu, babban birnin jihar Enugu, inda suka fito ƙarara suka nesanta kansu daga fafutukar da haramtacciyar ƙungiyar IPOB take yi ta kafa ƙasar Biafra. A taron dai, gwamnonin yankin ta bakin jagoransu, gwamnan jihar Ebonyi Injiniya Dave Umahi, sun ayyana cewa:
"We the Igbos do reaffirm our commitment to one united Nigeria."
Yace mu 'yan kabilar Ibo muna sake jaddada cewa mun dukufa ga haɗaɗɗiyar Najeriya guda a ƙarƙashin dandamalin adalci da daidaiton dama da ƙauna da kuma mutunta juna. Gwamnonin da sun ƙara da cewa, "Muna alawadai da kashe jami'an tsaro da ma ƙona muhimman kadarorin gwamnati da kuma kashe farar hula a kudu maso gabas da ma sauran yankunan. Muna kuma tirgaba ɗaya da ayyukan 'yan aware a kudu maso gabas da sauran wurare. Muna ayyana cewa ba ma goyon bayansu kuma ba madadin kudu maso gabas suke fafutukarsu ba." Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka, daga Umahia, Najeriya.
An gaida Alfonso. Yanzu kuma ga sani Shu'aibu Malumfashi da rahoto na musamman kan abin da ya ɗauki hankalin Najeriya a cikin makon.
A Najeriya, mahukuntan ƙasar sun sami nasarar murƙushe karsashin masu neman ɓallewa na yankin Biafra da kuma 'yan tsaruka-nokin Oduduwa, sabili da matakan da aka ɗauka masu gauni a kan kari. Hakan ya sanya jin turar ta zo ta wuce ba hargitsi bare haya gaga, to amma kuma har yanzu da kwai sauran runa a kaba har ma da zurnaƙo, domin su kuma Fulani makiyaya 'yan bindiga sun zafafa hare-harensu masu tada hankula a arewacin ƙasar, galibi a manyan makarantu na gaba da sakandare. Hari mafi muni shine harin da suka kaiwa kwalejin gwamnatin tarayya ta garin Yawuri a can jihar Kebbi, inda suka sace ɗalibai da kuma malamansu da rana katta ƙarfe 10:12. Maharan sun harbi ɗalibai guda biyu, amma suna samun sauƙi a asibitin da aka kwantar da su, kamar dai yadda wannan ɗaliba ta yi mana bayani.
"They took his wife. They shot two students, but they are fine. They are under treatment now. They took SS1, SS2 students, mostly girls."
Wannan ɗaliba ta ce abin yayi muni. Sun dauki malamai guda hudu da kuma yaran wasu malaman. Kamar ma dai waɗannan mutane ba 'yan Najeriya ba ne. Ni kaina mahaifiyata, sai da muka gudu muka ɓoye a cikin gidan muna kallon abubuwan da ke gudana. Sun ɗauki ɗalibai 'yan SS1 da kuma SS2, galibi mata amma da kuma maza cikinsu. To amma yayin da suke ƙoƙarin ga daji sun saki waɗannan 'ya'yan malaman da suka ɗauka. Lamarin harin dai sai ya zo guda biyu, banda na ɗalibai da kuma wasu wanda suka shiga daji suka je wani riga suka kaɗa shanan mutane a can suka bi ta sabon garin Wushe. Ga abin da Ganawa ya ba mu labari.
dan waren mu sabon garin ushe farko kuma yan sa ta suka har kashe mutum shida daga nan suka bi sojoji suka biyo su ma daga baya ka hade da yan sa kai suka bi su to ina ga ya maka duk wanda ya je da shanun nan bai dawo ba cikin su suka dawo da shanayen abinda muke ji sojoji da yan sa kai sai musu zobe an kama wasu har da bindigogi rata ta ma wani an kama shi
a lokacin da wasu da dama daga cikin waɗannan da suka saci dalibai sojoji suka harbe su sai suka ruga ya zuwa asibitin garin Rijau ganau ya kara bayani
ayin sa kai suka samu labari suka je asibitin dan suka kama su suka kashe su dukan
sojojin da Najeriya dai sun nuna kwarewa jarantaka da kuma basira domin sun yi kawanya da ya sanya wa'ancan da suka saci dalibai din nan a da'ira cikin dajin da suke ba tare da wa'ancan sun sani ba suka yi musu kwantan bauna da suka zo gojejensu aka yi gumurzu gumurzun da ya ba su nasara sai dai wasu kaɗan daga cikin sojoji sun samu raunuka wannan gumurzu dai kamar yadda aka bayani kimanin mahara 150 aka kashe an kuma kama 30 da ransu suna hannu yanzu a yanzu dai an ceto dalibai 5 da kuma malamai 2 waɗanda tuni aka tura su zuwa fadar gwamnatin jihar yayin da su kuma sojoji 11 da suka samu raunuka an ba su magani a asibitin Dirin Daji aka kuma tura wasu zuwa babban asibitin na garin Birnin Kebbi a takaice yanzu dai abinda ya rage kimanin dalibai 84 da kuma malamai 3 da kuma wasu ma'aikata guda 4 na kwalejin suna hannun mahara a can cikin dawa kamar da yadda shugaban makarantar Mustafa Ayuba ya bayyana wa abokin aiki na Muhammad Nasir Tahirasu
shine ya tabbatar min da wannan suwan da na bada saboda ya ce man lokacin da suka shiga daji nan da aka tara su sun zauna sai aka targa su dai 2-3 aka samu 94 yara sannan aka samu malamai academic staff guda 4 annan da non academic
can kuwa a jihar Kaduna maharan sun yawaita kai wasu hare-hare ne akan hanyar Kaduna zuwa Zaria ko da yake abin ya lafa to amma duk wannan ya biyo bayan wancan hari da suka kai ne a Nuhuba Mali Polytechnic da ke can Zaria to amma kuma a lokacin da suka fara bin gidajen da ke bayan garin Birnin Zazzau suka fara dauki daidai wannan lamarin ya kara tada hankulan jama'a suka yi gangami na musamman don neman dauki kuwa al'ummar sabon garin Gayan akan hanyar Kaduna zuwa Abuja hijira suka yi suka kaurace wa gidajen suka dawo cikin birane domin samun kwanciyar hankali sabili da hare-haren da aka yi musu yayyawa an tafi musu da mutane 30 har zuwa yanzu nan suna hannun su waɗancan mahara hakan ya sanya ma na tuntuɓi kakakin rundunar 'yan sanda na jihar Kaduna ASP Jalinge don jin halin da ake ciki yanzu
kwanakin baya ɗin da suka gabata mun samu rahotanni na yanda al'amuran 'yan bindiga suka yi yawa a wannan yanki na Sabokiya kwamishinan 'yan sanda ya bada umarni cikin gaugawa na cewa kara jami'an tsaro a wannan wuri kuma su tabbatar da cewa sun haɗa kai kamar yadda ya kamata da mutanen wannan yanki domin a kawo ƙarshen wannan al'amari to fallah alhamdu an tura jami'an tsaro abin da muke bukata daga wurin al'umman da ke wannan yanki yanzu shine su taimaka mana da bayanan su saboda dole sai sun ba mu bayanan su domin za mu yi kokari mu yi aiki akan wannan al'amura a kawo ƙarshen wannan al'amura da ake fama da shi na garkuwa da mutane da kuma al'amuran 'yan bindiga
game da makarantu kuma dan kana dauka musamman kaga a makotan jihar Kebbi an sake samun irin wannan al'amari har su biyu
eh ba dukkanin makarantun da wajen gari da kuma wanda suke cikin gari ma duk an kara inganta tsaro waɗannan yankuna da 'yan sanda da kuma sauran jami'an tsaro kowa dai suna iya kokarin su domin a tabbatar da cewa ba a sake samun irin wannan mummunan al'amari ya auku a jihar Kaduna ba da ma kasar baki ɗaya
can ma jihar Zamfara da ke makotaka da su hare-haren ya yi kamari a can Zurmi inda maharan suka je suka kashe sama da mutane 50 wanda hakan bisa zargin da ake yi zuwa barkin zulmi a kan cewa yana da hannu wajen zafafa hare-haren da ƴan bindiga suke kaiwa ta sanya gwamnatin jihar ta dakatar da shi daga mukaminsa a kuma sa committee bincike don ya gano gaskiyar lamarin. Jihar Katsina da ke makwataka da jihar ta Zamfara. Nan ma mai martaba sarkin Katsina Alhaji Abdulmumin Kabir Usman ya sauke hakimin kankara sabili da hannun da aka same shi bayan bincike cewa yana da hannu dumu-dumu wajen haɗa kai da ƴan ta'adda. A wani labarin kuma a wannan karan mai daɗi shine cewa kura ta lafa a karamar hukumar mulki ta Batsayi dangane da hare-haren da aka yi ta kai masa a baya kusan kullum. Hakan ya sanya wata ƙungiya mai zaman kanta ta karrama kwamishinan ƴan sanda na jihar CP Sanusi Buba da kuma kakakin rundunar SP Gambo bisa farin ciki da yadda a duk lokacin da suka kira su ta waya aka kai rahoto ana ɗaukar mataki cikin gaggawa wanda hakan yanzu ya sanya suna zaune lami lafiya.
This award is being honored to you by the Katsina concerned citizens of Batsayi, Katsina people's voice of hope. That is what we do it for. A well vibrant, patriotic, dedicated, committed, and Nigerian police officer who fights not because he hates what is in front of him, but because he loves who stands behind him.
Yanzu matakai za ku gani su kwanan nan insha Allah waɗannan ƴan ta'adda waɗanda suka tuba suna nan cikin daji suna mutane barazana suna hana mutane noma da su za a yi magani nan ba da jama'a ba kuma muna so ku ci gaba da ba mu haɗin kai da suka saba yi a ƴan fata gari da suke nan suke ba waɗannan ƴan ta'adda bayanai na sirri game da jami'an tsaro da akan mutanen da za su zo su sace na neman fansa suna tare da jama'a an san su. Kuma ba san su ba a yi kokari a bin su ba mu bayani a kan su za mu bi duk inda suke kama su saboda su ma ƴan ta'adda ne kuma su ƴan ta'adda illa ba su son wannan ta'addancin ya kare har ba mu lafiya da zaman
jo a yayin da dukkan al'umman arewa suka yi ta jin daɗi dangane da nasarar da waɗancan sojoji suka samu wajen ƴancin yaran da aka sace a can jihar Kebbi wani babulata ne ce sun fi kowa murna sabili da ƴan uwansu masu ƴan ta'adda da ke cikin daji suna kidnapping sun ja masa kyama da baƙin jini yanda duk inda suka shiga abin da ake masu zai ji daɗi a dukkan kasuwanni.
Muhammadu Kurbena dan kwasa muke da shi muna nan Kaluri muna matsayin jan gudun gira a nan a kan danta da suka matsa mana lamba a nan garin mu na Dena ba dare ba rana ga kuma jan tasu da gora mana jan sake su ma idan muka je gari muna jin tsoron jan sake in ko ga babilatin ne kawai da a hallaka shi.
Sanshi Malfashi murya Amurka daga Katsina a Najeriya.
Daga rahoto na musamman kuma sai shirin wasanni.
Wasanni a takaice.
Kasashen Netherlands da Austria sun sami tsallakewa zuwa zagayen 16 na gasar kwallon kafar cin kofin kasashen nahiyar Turai bayan da duka kungiyoyin biyu suka yi nasara a wasanninsu na karshe na matakin rukuni a yau Litinin. Netherlands ta doke kasar Macedonia ta arewa da ci 3 da nema wanda ya bata maki 9 da ta samu sakamakon nasara a dukkan wasannin ta 3 inda take jagorancin rukunin nasu na C ita kuwa Austria da ada take ta 3 kafin wasan ta na yau ta doke Ukraine ne da ci 1 da nema wanda ya bata damar kasancewa ta 2 da maki 6 a rukunin kin da da kasashen Italia da Wales suka sami tsallakewa zuwa matakin na 16 daga rukunin A bayan da wasan su na jiya Lahadi ya karkare da ci 1 da nema Italia ce yake jagorancin teburin na A da maki 9 bayan nasarar da ta yi a dukkanin wasannin ta 3 yayin da ita kuwa Wales duk da kashin da Italia ta bata ta sami tsallakewa da yawan zura kwallaye yanzu haka kuma ana can ana fafatawa tsakanin Finland da Belgium da kuma Russia da Denmark domin tantance waɗanda za su tsallake zuwa zagayen na gaba na gasar a rukunin B. Don wasan gaba na kasar Faransa Ousmane Dembele ya fice daga gasar cin kofin kasashen nahiyar Turai sakamakon rauni da ya samu. An saka dan wasan ne a rabin lokaci na biyu na wasan da kasar ta Faransa ta yi kunnen doki da ci 1-1 da Hungary a ranar Asabar inda kuma bayan mintuna 30 da shigowar ta sa aka sauya shi saboda raunin da ya ji. Wata sanarwa da hukumar kwallon kafar Faransa ta fitar a yau Litinin ta bayyana cewa sakamakon gwajin hoton kashi da aka yi wa Dembele a jiya Lahadi ya nuna cewa dan wasan ba zai iya buga wasa ba har tsawon lokacin kammala gasar baki daya. Kasar ta Faransa da yanzu haka ke rike da kofin duniya za ta buga wasanta na karshe na matakin rukuni ne da kasar Portugal mai rike da kofin gasar ta nahiyar Turai a ranar Laraba mai zuwa. Ƙungiyar kwallon kafar Manchester City ta Ingila ta soma yunkurin sayan dan wasan gaba na Tottenham Harry Kane tare da sayan dan wasan akan kuɗi fam miliyan 100. Ƙungiyar ta City da ta lashe gasar Premier ta bana ta kammala shirin ganin ta sami dan wasan a yayin da yanzu haka take neman maye gurbin shahararren dan wasan ta Sergio Aguero da ya koma ƙungiyar Barcelona. Harry Kane ya bayyana buƙatar sa ta sauya ƙungiyar taka leda duk da yake ya ce zai yi matsaya kan lamarin ne bayan kammala gasar kwallon kafar cin kofin kasashen Turai wato Euro da yanzu haka ake fafatawa. Ya zirawa ƙungiyar sa ta Tottenham kwallaye 32 a kakar wasannin da ta shige to amma kuma dan wasan na cikin damuwa ta rashin samun lashe kofi ko daya a zaman shekaru 12 da yayi a ƙungiyar. An kuma ruwaito manyan ƙungiyoyin Ingila din da suka nuna sha'awar sayan dan wasan da suka hada har da Manchester United da Chelsea. To sai dai Manchester City ta riga so mace ya dan wasan wanda aka kiyasta farashin sa akan sama da fam miliyan 120. To da yake kuma akwai rahotannin da ke bayyana cewa da wuya Tottenham ta karba wannan tayin na Manchester City. To amma kungiyar City din a shirye take da ta sarrafa da wasu ƴan wasan ta kari akan kudaden domin ta mallaki dan wasan dan kasar Ingila mai shekaru 27 da haihuwa. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka, Abuja, Nigeria.
Wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin amma kafin mu sallama ga takaitattun labarai.
Hukumomi sun faɗa yau Litinin cewa kusan mutane 6000 da suka arce wa tashin hankalin mayakan jihadi a shekarar 2015 a garin Baruwa da ke kudu maso gabashin Nijar a yankin Difa sun koma a gidajensu. Su ne rukunin farko da suka fara komawa gida a cikin shirin mayar da mutane gidajensu a ƙauyuka da garuruwa 19 a yankin da ya sha fama da ayyukan 'yan jihadin daga makwabciya Najeriya. Yau Litinin sabon zababben shugaban Iran mai tsaurin ra'ayi Ibrahim Ra'isi ya ce ba zai tattauna akan takaita shirin makaman Iran masu linzami kana ba zai daina ba da gudunmuwa ga rundunar mayakan yankin ba. Bugu da ƙari Ra'isi ya faɗa wa manema labarai a Tehran cewa ba zai gana da shugaban Amurka Joe Biden ba a kokarin da Amurka take yi ta koma cikin yarjejeniyar ƙasa da ƙasa ta shekarar 2015 da ke hana Iran kira makaman nukiliya. A ƙarshe Prime Minister Spain Pedro Sanchez ya faɗa a yau Litinin cewa zai yi afuwa ga fursunoni 9 na 'yan awarin yankin Catalonia da ake zargin su da taka rawa a zaben neman 'yancin yankin na Catalonia. Ya bada sanarwar ne a wani jawabi da ya yi a babban birnin yankin Barcelona a kan makomar yankin. Sanchez ya ce majalisar zartarwarsa za ta tabbatar da afuwan a gobe Talata idan Allah ya kai mu. Yan awarin 12 ne aka yanke musu hukuncin zaman gidan yari na lokaci mai tsawo saboda rawar da suka taka a zaben rabugaddama na neman ballewa a shekarar 2017.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci da ma ranar baki daya. Sai kuma gobe da safe, idan Allah ya kai mu, za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin, da Daniel Brown wanda ya hada shirin, da kuma injiniyan mu na yanzu, ni Hanifa Kabir Isa nake ce mu kwana lafiya.